Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harandene tare da Muhammad Hafiz Babuli da sauran abokan aiki mu muke farin cikin gabatar muku da shirin a yau Laraba 15 ga watan Afrilu shekara ta 2020. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
A yau Laraba China ta faɗa cewa matakin shugaban Amurka Donald Trump na hana kaɗan tallafi ga hukumar lafiya ta duniya WHO ya shafi ƙasashe gaba ɗaya yayin da duniya take fuskantar matsanancin matakin kawar da annobar coronavirus. Kasuwannin hannayen jari a yankin Asia sun faɗa a yau Laraba yayin da masu saka hannun jari suka bi halin da akan hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai samu mummunan koma baya a cikin sama da shekaru 80. A yau Laraba masu gabatar da ƙara a Jamus sun sada a kama magobin ƙungiyar IS guda hudu da ake zargi da shirya kai hare-hare a kan sansanonin sojan Amurka a Jamus.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan. Bayan labaran duniya, muna ɗauke da rahoto a kan halin da ake ciki a kan annobar coronavirus a Najeriya. Daga bisani sai mu kawo muku shirin ciwon emergency wanda ake mazu a gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don a ji halin da duniyar ta wuni.
A yau Laraba China ta faɗa cewa matakin shugaban Amurka Donald Trump na hana kuɗaɗen tallafi ga hukumar lafiya ta WHO zai shafi ƙasashe gaba ɗaya yayin da duniya take fuskantar matsanancin matakin kawar da annobar coronavirus. Kalaman daga ma'aikatan harkokin wajen ƙasar sun biya ne bayan sanarwar da Trump ya ajiya Talata, inda ya ce hukumar WHO ba ta yi cikin binciken da ya kamata ba a rahotannin farko na ƙwayar cutar a China. Ita ma ƙasar Jamus ta shiga kare hukumar yayin da ministan harkokin wajen ƙasar Iko Mas ya faɗa yau Laraba cewa ɗoraki ba zai taimaka ba. Akwai kusan mutane miliyan 2 da aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin duniya. To amma saboda matsalar ƙarancin kayan gwajin cutar a yankuna da dama, ana ganin adadin ya fi haka. A yau Laraba kididdiga da jami'ar John Hopkins ta fitar na waɗanda suka mutu a duniya ya haura sama da mutane 126,000. Kasuwannin hannayen jari a yankin Asia sun faɗa a yau Laraba yayin da masu saka hannun jari suka bi halin akan hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai samu mummunan koma baya a cikin sama da shekaru 80. Kasuwannin Japan da Australia da Hong Kong da Shanghai duka sun yi ƙasa da kashi 1% a zuwa ƙarshen yini na hada-hada, tare da Kospi ta Koriya ta Kudu da ta ɗan cira da kashi 1.5% da ita ɗaya ce a yankin ta yi komashi. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya faɗa jiya Talata cewa tattalin arzikin duniya zai yi ƙasa da kashi 3% a wannan shekarar da muke ciki ta 2020, tare da rufe kusan dukkanin ayyukan tattalin arziki saboda yaɗuwar cutar coronavirus da ya zama mafi muni faduwar tattalin arziki tun lokacin da tattalin arzikin duniya ya faɗa shekarun 1930. Sai dai a yau Laraba farashin ɗanyen mai ya tashi a kasuwanni, inda farashin ɗanyen man Amurka ya yi sama da kusan kashi 2% akan dala $20.50 kowace ganga ɗaya, yayin da ɗanyen man Brent a kasuwar ƙasa da ƙasa ya yi sama da kusan kashi 1% da $29.85. A yau Laraba masu gabatar da ƙara a Jamus sun sanar da kama mambobin ƙungiyar IS hudu da ake zargi da shirya kai hare-hare a kan sansanonin sojan Amurka a Jamus. Sanarwar ta ce an same su ne da bindigogi da harsasai da suke buƙata su kai hare-haren, tare da wasu kayayyaki na harhaɗa abubuwa masu fashewa. Masu gabatar da ƙara sun ce tuni ƙungiyar ta auna sansanonin sojan Amurka da ke Jamus. Sun bayyana mutum hudu tare da mutum na biyar da ake tsare da shi tun watan da ya gabata, da cewa 'yan kasar Tajikistan ne suka kafa cibiyar ta'addanci a Jamus bayan shiga kungiyar IS shekarar da ta gabata. Hukumomi sun ce suna da alaka kuma suna karɓar umarni daga manyan shugabannin IS a Syria da Afghanistan.
Bari mu fara da rahotonmu na farko. Cibiyar daƙile cututtuka masu yaduwa ta NCDC ta fitar da alƙaluma na adadin mutane da suka kamu da annobar COVID-19 a yau. Wakilin muryar Amurka Babangida Vrim na ɗauke da ƙarin bayani.
ya zaka dai masu dauke da wannan cuta ta coronavirus sai bayanan nan da cibiyar da ke cutukan yaduwa CDC ta tar ya wannan cewa mutane 173 ne su kamu da cuta a Najeriya sai 79 da aka sallama daga asibiti sai 11 suka rasu ya zaka ma dai gwamnatin jihar Legas ta ce ta ga wasu mutane 119 da ke dauke da wasu alamun cutar ta corona sakamakon tsarin da ta fara bi gidaje wanda alhara ya kai ga gidaje 118 a birnin Legas tuni dai masana kiwon lafiya suka fara kira ga hukumar NCDC ta gwamnatin tarayya kasa da ta sauya tsarinta na gano masu dauke da wannan cuta daga sai mara lafiya da ya kai kan asibiti domin yin gwaji da kuma dauka mataki irin na jihar Legas wato ne na bin hanyoyi da gidaje sauran guran harkuki domin gano masu dauke da wannan cuta in ko haka ba inji masana ta zaman gida da gwamnatin tarayyar Najeriya ke umarta ayi sai magance bazuwar cutar ba sai dai kawai zuwa cibiyar NCDC ta da shawara ga yan Najeriya su fara amfani da kunkurin fuska a lokacin da suka fito waje ko kuma suke cikin mutane da dama lamarin da zai maka wajen rage bazuwar cutar a tsakanin al'umma jihohin kasar da dama sun dauki matakin rufe al'ummomin su a gidaje jihohin kasar da dama sun dauki wannan mataki ne domin dakile bazuwar cutar Alhaji Ahmed Batini shine sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin karantaba na rigakafin cutar ta coronavirus a jihar wanda ya musanta zargin da ake cewa babu mai dauke da cutar ta coronavirus a jihar Niger
to abun mamaki shine wanda yake wanda ya kan maganar siyasa a ciki a ce wai mutum da ma shi ga ciwon da ya dame shi ciwon huhunar TB da sauransu wannan mutumin dama ya je Lagos ya je kwanaki a lokacin da aka ce za a rufe Lagos cewa ba shi ba fita ya gudu ya dawo Mina da ya zo Mina mu ma a gonci ba mu san ma cewa ya Mina ba mutanen Limawa da karan kansu suka je su saja mai suka ce wannan mutumin fa inda ya fito kuma mun gan shi fa ga halin da yake ciki saboda haka ban mai yadda ma ya zauna tare da mu ba nan da nan jami'an kiwon lafiya a kira su suka zo suka gan shi zo su da ya fito mun gani ne ma a television a Abuja cewa na ga ta samu guda wanda yake da wannan ciwo ban mu san tunda muka yi sabulu wurin guda uku da hudu commissioner kiwon lafiya kalkunan lafiya shine ya ce ya koma NCDC ya ce sa cikin sample da muka kai wani ne cikin su ne ya kamar da wannan ciwo daga nan sai aka mai bayani sai aka san cewa wannan ne da muka dauka da Limawa
abin ya ci primary Amurka Nigeria
kai kuma ya kuna iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata da kuma bibiyar mu ta shafukan yanar gizo wato Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafin mu na voahausa.com yanzu ga labarin duniya kashi na biyu.
Matsalolin kiwon lafiyar da cutar coronavirus ta haddasa sun da kusa da tattalin arzikin China zuwa faduwa ta farko a kalla tun daga shekarar 1992 a wannan ukun farkon shekara lamarin da ya dora ɗawainiya a hukumomi su ƙara ƙaimurin farfaɗo da tattalin arziki a yayin da rashin ayyukan yi da yin barazana ga zamantakewar al'umma. Annobar wadda ta fara ɓarkewa a tsakiyar lardin Hubei na ƙasar China a ƙarshen shekarar da ta gabata ta tsayar da harkokin shaka a kasar ta biyu a ƙarfin tattalin arziki a duniya yayin da aka hana zirga-zirgar jama'a da ababen hawa da rufe masana'antu da kasuwanni yayin da ake ɗage dokokin hana zirga-zirga a hankali ana ci gaba da aiwatar da irin wannan doka a wasu manyan birane a duniya da annobar ta yi musu lahani wanda hakan kuma zai yi mummunan tasiri a kan China a ɓangaren fitar da kayayyaki. Masu fashin baki na hasashen tattalin arzikin China na cikin gida sun ce ya yi ƙasa da kashi 6.5 cikin 100 daga watan Janairu zuwa Maris a farkon shekara kamar yadda ƙuri'ar jirayoyin jama'a ta Reuters ta bayyana. Lamarin ya haifar kuma baya ga ci gaba da tattalin arzikin ya samu a filin ukun ƙarshen shekarar 2019 kana shi ne karan farko da aka samu koma baya akalla tun cikin shekarar 1992 a cewar rahotanni da jami'an suka fitar akan bunƙasar cikin gida. Dalibai a Koriya ta Kudu za su fara ɗaukar darasi ta yanar gizo daga ranar Alhamis bayan kwashe makonni ba zuwa makaranta sakamakon ɓarkewar cutar coronavirus. Rufe makarantun da aka yi ba shi na zuwa ƙarshe ne yayin da ɗaliban makarantun tsakiya da na sakandare za su fara sabon zangon karatu ta yanar gizo. Dalibai a makarantun firamare daga aji 4 zuwa 6 za su fara karatu a ranar Alhamis. Manyan makarantun gwamnati sun fara karatu a azuzuwan yanar gizo a ranar 9 watan Afrilu. Rayuwa na fuskantar sabon salo a Koriya ta Kudu inda aka samu sabbin kamuwa da cutar COVID-19 kusan 30 a 'yan kwanakin nan. Koriya ta Kudu ta tara fama da mutane sama da 10,590 da suka kamu da cutar, kana wasu 225 suka mutu, ko da yake an sallami fiye da rabin mutanen da suka kamu da cutar, cewar hukumar kiwon lafiya da walwalar jama'a. amma jinkirin makoni biyar na koma sabon zangon karatu ya sa wasu dalibai sun nuna damuwarsu akan makomar karatun su.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahoto na gaba. Wani samarin tici da ya kaure tsakanin kabilar Shomo da Jole a gabar hukumar Lau a jihar Taraba ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da cikakken bayani.
Kamar yadda rahotanni ke dunga da ido suka tabbatar, rayuka 25 ne masu salwanta daga waɗanda aka rikata sakamakon wani sabon rikici da ya auku tsakanin al'ummar Shamu da kuma Jole na karamar hukumar da ke arewacin jihar Taraba.
Yanzu kuma akan ruwan ne rikicin da suka tashi aka kashe rayuka.
Rikicin da ya ko barke ne game da takaddamar wajen kamun kifi a tsakanin al'umman biyu, kuma ko a baya an sha sabon rikici a tsakanin su. Kuma kawai yanzu ne aka tura jami'an tsaro game da doka da oda. DSP da Misa kakakin runa na 'yan sandan jihar Taraba. Ya ko bane halin da ake da kuma yamma da aka dauka
abu da yayi muka bincika muka gano shine wasu sai ba kawukan cin muhari trailing aka ne zuwa yanzu aka rike makan magana motar da mutuwa mutum shatar ta dalilin wannan hari wannan dai shine alƙalmin da muke ji zuwa yanzu aka kwabatar cewa gidaje masu dama an kuna su a wannan wuri da muka samu wannan labarin shi komishinan ya sada na jiha Ahmed Azare ya fura jami'an tsaro zuwa wannan kuma har zuwa yanzu ake maka magana suna nan
duk da wannan hali da ake cikin na virus mai yakarin COVID-19 ina kana ta samu tashi tashin hankula a jihar Taraba domin kuka mu ne rikici na wajen kamun kifi sai da rayuka da dama suka salwanta a mako ya biyo bayan rikicin da ya afa kudancin jihar bata tsakanin al'umma tibi da kuma jiko batun da masu fashin baki makungiyoyin kare ɗan adam ke maganin fa akwai abin dubawa kamar Gambo Daud na cibiyar staff Umar Advocacy da rayin kare haƙƙin ɗan adam ne a jihar ya danganta da ke faruwa a jihar yanzu da suka ci shugabanni
iya bincike da muka yi abin rashin shugabanci ne da kuma shugabannin da muke da shi suna ko oho da abin da yake faruwa da talakawan su in ba haka ba inda gaskiya suke yi ai abin da yake faruwa sun san su wace abin misali kaman na ukari tsakanin tiri da jikum abin da tajima ake fama da shi shin wani mataki gwamnati ta dauka a ciki cewa sun dauka dunnema ma wayannan guraren zaman lafiya ai ba kan ta ba a wanda aka yi na kwanan nan a cikin wanda aka kashe har an samu soja guda biyu ko uku wanda aka kashe su a ciki kaga anan me yake nufi a nan shine hukumomi ma suna da sanin abin da yake faruwa shugabannin sa'an gargajiya suna da sanin abin da yake faruwa tunda basu daura niyya kawo kashin abin ba shike nan ne gwamnati sai ko oho da su amma haka ba in aka ce an dawo matakin da za a gyara abin waye ne wayannan mutane sun fi karfin doka ne ai ba su fi karfin doka ba
amma tun da ya maida game da abin da ke faruwa a jihar a yanzu shugaba Buhari ta bakin hadisi ta fuskar takokin yada labarai da shehu ya mabukaci al'umman jihar ne da sai kafin ta nutsu shugaba Buhari a sakonsa ga al'umman jihar ya yi mamakin yadda a wannan yanayi da ake ciki za a samu wasu al'umma ba su zaman lafiya ba wanda ya ce gwamnatinsa ba za ta lamunta abubuwan da ke faruwan ba kuma koma da menene iya magana ka ce zaman lafiya wa ya fi zama dan sarki Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Masu sauraro kada dai ku manta waɗannan shirye na zuwa muku ne tsaye daga birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye tashar mutar VOA Africa a kan mita 200.5 ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu Radio Amfani, Sarauniya FM da Dal FM, Niyya da kuma Fara'a. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Kuma barkanku sake kasancewa cikin ciwon yammaci wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Muhazu. Akwai ni kenan muka tattaunawa akan wani maudu'i da ya jibanci dalilan da yake sanya mata muzuntawa ƴaƴan kishi. Kace ya ci mana a kan ansar barin sa ana da cewa yawancin lokaci laifin maza ne yake sanya zuciyar mata kekecewa har ya kai ga aikata rashin mutunci. Za mu daura daga inda muka tsaya. To barka Aisha, kamar baki amince da ra'ayin barin sa amina cewa a laifin maza ke sanya zuciyar mata kekecewa ina dalili
eto wannan ba zan ci da laifi bane zai iya zama laifi na sakaci amma sakacin wani sai mu duba akin namijin maga idan yana da damar ne wannan kula da bibiya dare yayi na dawgiya ba lalle san wani abu ba sannan safe ya fita neman abinci ba lalle yana da rana ba dan haka duk abin da za a yi za a yi shi a bayan mahaifin shi kuma namiji ba kamar mace yake ba uwa in ta kalli danta tana iya ganewa idan sun wace jiko ba shi da lafiya amma namiji shi Allah ya dora shi wannan in dai ba wai wani ciwo ya bayyana sosai ne zaki ganin da namiji ya bani to wai ba zan ce ba wai ina mata musu bane amma shi karan kansa kan ka dora mutun laifi kakan duba me damun mutun da Allah ya ba mutun na wajen dakire yau da sanin faruwar sa idan bai yi amfani da ba sai ka ce sakaci ku dai da gango ko ya kuna halin ku kula to na ganin mun dau wannan mizan zan yi gane na je laifi ku laifi ba wai na zauna dan in kare ma zan kuma ba wai ina cewa wai ba su da laifi bane bi dai kun zai zo a wata sigar ta daban
bari sa amina ko zaki go anan
ah wato abinda nake rufi ba shine kamar misali ban yadda da malama Aisha ba ita halitta ta mace duba da duka addinan mu na addinin musulunci da addinin krista zaki ga sun nuna cewa ita mace kan Allah ce wato Allah baya tsayuwa da kafafun sa sai ya jingira ita tarbiya da halitta irin ta mace tana jingiwa ne ga wani koye mahaifi ko uba ko da ko miji to wannan abin da muke magana idan kika duba a mahallin da muke magana kin ga muna magana yanda ake azabtar da yara wala alhudi uwarsu ta mutu ko ta fita ta gida to kin ga da matar da ƴaƴan duka tasirin kula da su yana hannun uban ne kuma ni kamar yanda na faɗa musamman shari'un da suke zuwa kotu na azabtar da yara zan iya miki ko 85 a cikin 100 daga cikin wannan abubuwan da ake yi suna tasowa saboda rashin kulawa da sa ido irin na masu gidajen zaki ga mafi yawancin lokaci ba su san ana yi ba sannan kuma wannan yayi da inda ba mutuwa ba to yawanci zaki ga mutuwar aure ce take jawowa to anan ma zaki ga misali mafi akasarin lokaci maza ba sa iya haƙuri da matansu ta hanyar yi tunani da hangen ne cewa yanzu ina rabu da wance wani hari a ta fita to kin gani a ganya ga nake inda za mu ɗauko gyaran daga sama biyo ƙasa mu fara duba su ainihin mazajen ya sanje wai yau gashi ji an ce an wane da uwar tafta da halin da ya shiga kuma da ya kokari ne da uwarsu saboda ƴaƴan su samu cikakken tarbiyya da kulawa ba wai gaba ɗaya saukar da magana Aisha a ni abin da nake cewa da kako sai mun fara dauko wannan idan muka dauko sai mu zo ikanta mace yaya ya kamata a ce ta kuɓuta daga wannan koda kuwa mijin da bai zama ne yana kulawa da al'amarin ta ko yana sa ido ko ya dubi da abin da yake faruwa a gidansa
amma ai su matan sun san ciwon haihuwa kuma kusan dukkan dan adam baya so a miji wani abu da bai da kyau to zai sa baka so a maka kuma kake wani ɗan miji ne take muzantawa ɗan kwayanta take muzantawa a nan
a matsayin ko kika taɓa ciki kika haifuɗa kina buƙatar wani a duniya ya zo ya ce miki wai wai ki kula da wannan ɗan ko wata mace tana san dan da ta haifa
kaka
to amma idan aka zo kan dan da bata haifa ba musamman dan miji in ta zo a matsayin ta na matar uba to kun abin da yake bani mamaki shine na daya dama ni na san ba zai ma yu ba a ce wai so dan wani kamar da kika so daki to yi daki da dan wani ai kunnan duki akai amma abin da da shi kullun kuma nake ga mata shine tunda ban ce ni kike so shi ba kai to kuma ai bai hatta kwaki cutar da shi in ka duba ka je ka gangaro sa ka ga wuta ce irin ta mace musamman idan ya hada ki shi kun kina ki shi da uwarsa shikenan sai ki ce za ki huta amma kuma a wani lokaci za ki ga wacce take musguna bata zauna ma da uwar dan ba shi isa nake su da masu cewa ki shi ne to menene dalilin ta na cutar da shi zan kuma maimaitawa ko ba ce ka shafa kanta za ta jira ire dan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta idan kai wa maraya murmushi ma dadi da shi balle ka dau Allah ka bashi shi dawawa ne duk da nuna masa so ya jin sai shin wani irin rashin imani ne ba da zai sa kina kallon da yana jin yunwa ta hana shi abinci dai da faru sa ta kawo su da dalilai shi isa idan neman agaji ubangiji take a cikin mawuyacin halin take ciki sai ta musguna wa da karfa mun manta yaro karami ba shi da zunubi kuma addu'a sa koyi miki Allah isa koyi miki Allah fa yana sani domin shi ba ta amana sa wannan dai babban mas'ala ce da za a ta magana akai kuma ana tausasawa ana yin wa'azi ana jan kallon mata amma wai rashin kula da miji baya baki ko koshi da baki yayi ba dalili ne ke azabtar da yaro sannan a cikin ayoyin alqur'ani daban-daban sun nuna mana muhimmancin girmamawa da sausasawa. Yara rashin wasa da mutum amara ya fito kuku wasa ce ta bar gida duk yaro sun shiya yana a kulawa sun shiya kwadaita da mu wajen ciyarwa da shayarwa hatta murmushin fuska. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in baka da abin zaka bar mutum bashi wai tana da wani dalili da yasa take yin haka ƙarya take jike yi tayi zuciyarta ne kuma ba wai ina fadi dan ban yadda mata na cikin matsala na san mata suna cikin matsaloli to amma basi sun azabta da yaro za su warware matsalar su ba
bari amina inda mutun yake Allah ya ba shi sabuwa da ya kamata ya amfani da su hankalinsa da nutsuwar sa din dadin sa da abinda baya so a yi masa to kada yi wa wani to a wannan ni ma an kafin jira ita da mace ya kamata a ce iyayen mu mata sun dage da ni wa ƴaƴan su tarbiyyar cewar ki sace war danki wa shi kadai ne danki ba kaman yanda al'umma suka koya mana so idan na goga gabata biyu abin da yake ruwa me yake biyo baya irin wannan to gaskiya abin da yake biyo baya shine abin da yana koma da al'umman mu baya yana sawa a dade mana kallon jahilai yana sawa a dade mana kallo irin masa imani dan bazan faɗi suna ba akwai matar da namijinta shekara 7 wannan case din kusan mutanen Kano da yawa su san shi mata ne tun safi take sai ta take shi yaron ya gudu yini guda bai zo gidan ba in ya shigo sai dai ya shigo su bangarori da yake a karkara ne ba a cikin ƙauyen birnin Kano bane sai da daddare yaron ya kwanta yana bacci ta ruta shaki masauya take wa na kama shakau nan da te masa ta matsi masa jijiyoyi a wasu cikin imanna yaran nan ya rasu abin da ya biyo baya an kaita da goyo a bayanta an kaita gidan kurkuku hatta uwarta da take aure a wani gidan sai da abin ya shafe mijinta yace bazan rauna uwar mai kisan kai ba yayyanta kannanta matan da suke aikata wannan ina jin kunnan su da cewa dan ranar da dubin su ta cika to wallahi suna dandana kudar su a hannun shaya
Pasoraru alati anan zamu da birki a cikin shirin ciwon yamace na wannan mako ko sai tara da mu makon gobe arin bakin nawa da dukkan waɗanda suka taimaka shirin zo gare ku musamman ma Julie Ladders question ce ta daidaita mai sauti ni Aisha Azu nake cewa ku huta lafiya ma assalamu
alaikum da Aisha Azu yanzu kuma bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar sakon email
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Mubarak Sale, garkan yawancin dam da ke jihar Plateau, Nigeria. Ya ce, "Dan ana bani dama domin tambayar gwamnatin tarayya, sarakunan arewa, gwamnonin arewa, kungiyar hawan arewa, kungiyoyin kare haƙƙin adama da ma dai sauran hukumomi, wai shin sun me ke faruwa a garin yawancin bane da jihar Plateau na tsawon shekaru 28 baya ga rashin rauta na tsawon wannan lokaci?" yanzu kuma ta kai dan fara samun masu kirarin sarakunan garin Yalwancin dam wannan yace shine sarki gobe wancan yace shine sarkin shin ko sarauta wasa ce inda gwamnatin jihar ta gagara magance wannan matsala me zai hana gwamnatin tarayya ta shigo cikin lamarin sai kuma ga sakon haɗin gwiwa daga Adatu da kuma Fatima Zagari matar Joma mai turare a Niger suka ce salamu ne Amurka tabbas cutar coronavirus cuta ce mai hadin gaske fatan mu dai Allah ubangiji ya kare mu daga wannan sifa amin shi kuma Hafiz Balaraba Gusau ya turo mana sako ya ce tabbas ya mata musu hannu da shuni suka yi alƙawarin ba da huduma tallafi ga gwamnatin Nigeria domin yaƙar coronavirus da su taimaka su bayar da gudunmawar tasu akan lokaci yanzu kuma sai sako mu na ƙarshe wanda ka samu daga Sade Sa'idu Daura ya ce to hukumar jihar Kano wani mataki kuka ɗauka na tallafawa jama'ar ku musamman masu karamin ƙarfi a sanadiyar wannan doka ke sanyawa ta hannun zirga-zirga gani yadda dimbin jama'a za su shiga mawuyacin hali na kucin rayuwa to madalla mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni
a gaida Hajji Tari yanzu kuma muka zo ga shirinmu na gaba labaran duniya a takaice
a yau Laraba China ta faɗa cewa mataimakin shugaban Amurka Donald Trump na kuɗaɗen tallafi ga hukumar lafiya ta WHO zai shafi ƙasashe gaba ɗaya inda duniya take fuskantar matsanancin matakin kawar da annobar coronavirus kalaman daga ma'aikatan harkokin wajen tsaro sun biya ne bayan sanarwar da Trump ya yi a jiya Talata inda yace hukumar WHO bata yi cikakken binciken da ya kamata ba a rahotannin farko na kwayar cutar yana ita ma kasar Jamus ta shiga tare hukumar yayin da ministan harkokin wajen kasar Hikumas ya fada yau Laraba cewa dora laifi ba zai taimaka ba kasuwannin hannayen jari a yankin Aceh sun fada yau Laraba yayin da masu saka hannun jari suka bi halin akan hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai samu mummunan koma bayan a cikin sa da shekaru 80 kasuwannin Japan da Australia da Hong Kong da Shanghai duka sun yi kasa da kashi 1 cikin 100 a zuwa karshen yini na hada-hada tare da Kospita Korea ta gudu da tantsira da kashi 1.5 cikin 100 da ita kadai ce a yankin sai ta goma shi
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya ne da Kamaru wato karfe 8:30 kenan dogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani shirin yanzu bar mu mika gaisuwar fatan alherin muryar Amurka zuwa ga rahin tsamiya Alhaji Sule Buda tsamiya da jama'ar sa ta karamar hukumar Tureta a jihar Sokoto Najeriya ta da fatan suna cikin koshin lafiya godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya tayi gabatar da shirin sai wanda mata daidaita mana sabon shirin Judy Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Arande kin ku fatan alkhairi daga nan birnin Washington yanzu kuma ga shirin mu na gaba shirin yau da kofi